don ba karamin kyauta ne ba Allah ya fitar da kai wani abin da yake yana cutar da ku amma ba ku sani ba. Saboda haka ba wai dan muku lecture ne akan problem ba, don ban san shi ne kan. Amma zan ba shi dama ya ci gaba da wannan lecture akan abin da na so da mutum ya zan wani kuma daga baya zai ce bai san abin da ke a start me da ban lecture baya. Na so da sai in taro daga baya da amma shi mai ba lecture mai tare mishi lecture ya gaggauta cewa a fara tunda mutane sun taru. Bai kamata kuma a bata muku lokaci haka ne. Da amma in da so samu ne da duk an taru tukun kafin a fami ya kowa ya amfana da abin da magana kai. Allah shi ke muke mu. Kuma Allah shi gane da mu gaskiya gaskiya ba mu ikon minta. Kuma gane da mu ƙarya ƙarya ba mu ikon kujewa da kareta. Allah shi mana wafaka. Saboda haka Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu kamar yadda aka ce kamar shi da mallam ya faɗa lecturer ne a nan da muna tare da shi nan kafin ya koma can faculty law. Da mu da haka dai muna tare dai. Da sai daga cikin lecturer mu ne da yake lecturer ba na asibiti ba na karatu ne wannan. Wanda yake muke da su muke kuma alfahari da su ta fannin sanin sha'anin ilimin a shari'a musulunci da kuma addinin musulunci shi kanshi. Saboda ka za mu dauki babban jaka mu cika yanzu da dindin ilimin za mu samu daga gare shi insha Allah. Saboda ka a bayi da hankali a saurari abin da zai faɗa, kuma duk wanda ke da abin da yake so bai fahimta ba a dan rubuta ne, ko kuma bayan lecture din sannan a ba mutum dama ya faɗi abin da yake so sannan a bashi amsa. To zan bashi microphone don a cikin da lecture din insha Allah. Assalamu alaikum.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. يا ينهوى جباك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدى من جباتر و na so a ce akwai mutane jibgi a wurin nan saboda mahimmancin kila abin da za a faɗa ya shafi rayuwar mu gaba ɗaya, wanda kuma ba wai ina san cewa ina zuzuta abin da zan faɗa ba ne, da wahala ka je wani guri ka ji kila abin da za mu ji yanzu, da wahala za ka iya ji amma da wahala. Akwai da yawanmu ba sabon abu ba ne, amma mafi yawancin kuna tabbatar sabon abu za ku fara shi. Zancen polio wani ɗan ƙanƙanin abu ne cikin wannan bala'i da makirci da aka saka mace wannan ɓangare. To amma alhamdulillah tunda akwai mutane ko ma dai mutum biyu ne ko uku, insha Allah su kansu idan abinda suka ce suka isar da saƙo to alhamdulillah. Dama so da yawa mafi yawancin mutane ba za ka ga an maida hankali wajen abubuwa ba musamman mu musulmi. Da yawan mu ba mu da ilimi mu san abin da ake ba amma lokacinmu na tafiya a banza. Mutanenmu ne za ka ga akwai majalisi wai na tsira kullum ai awa biyu awa uku mutumin nan mutanen da suke taruwan nan ba wata hirar ilimi ake ba ba ilimin ake da shi ba amma ana da majalisi da za a zauna a yi hira wani abu wanda za su raba za a kullum sai sun baka awa uku awa huɗu musan kuma rayuwar da take tafiya a banza ba. To a hankali dai ya kamata a dinga jawo hankalin mutane. An ce magana akan polio kafin magana akan polio ko zaka kashe ne kawai za yi magana akan polio amma kafin magana akan polio tilas ne a faɗi a yi magana akan tushen abin da ya kawo maganar polio din ko kuma rigakafin ciwon shan inna kowace ce ma inna inda na kan daɗe banga innan nan ba su ma kan sun san innar ba wata inna ba ce su suka kago ta. To kamar yadda kuma aka faɗa ni ba likita ba ne na magunguna. Ni ba likitan haɗa magunguna ba kamar yake ni magana akan polio saboda haka ni siyasar da ke ciki kawai nake dubawa. Duk abinda zan faɗa ƙwararru ne suka faɗa masana a wannan fannin in ma zan wata magana a kai saboda haka ni ba ƙwararre ba ne a wannan gurin. Hatta wannan maganar siyasa ɗin na ɗan karanto wani abubuwa ne a ciki. Da farko abinda za mu gane shi ne babban manufar ƙasashen da suka ci gaba Amerika na ja musu gora ko kuma mu ce Amerika na musu shugabanci ƙasar Amerika da kuma ƙasashen ƙawance na Amerika ɗin yammacin Turai to suna da babban manufa ita ce a rage yawan mu kasashe masu tasowa sun dauki wannan abu da babban mahimmanci. Irin mahimmancin da suka dauki wannan abu da shi ya wuce duk inda muke zato. Abin da ya same su shine cewa Amerika misali da ita da kawayenta a 1950 yawan mutanensu ya kai kashi 6% na mutanen duniya. Ana nan zuwa 1988 kawai sun ragu sun koma kashi 5 shikenan. Kuma ana ganin cewa a ƙarshen wancan ƙarni da ya wuce kamar yau mun shiga sabon ƙarni na lissafinsu da shekara 3 ko so ana jin yanzu ba su fi kashi 4 ba haka suna ta raguwa kullum kenan. Mu kuma ƙasashe masu tasowa muna ta karuwa don alal misali mu ƙasashe masu tasowa an ce a bisa lissafin su duk suke wannan lissafin kuma wannan lissafin an ɗauko shi ne daga wani kyakkyawan babban shiri da suka yi gagarumi a 1974 na yadda za su rage yawan mutanen duniya a ciki ne wannan jawabin da yake wanda suka kira shi National Security Study Memorandum 200 wanda aka yi shi a ƙarƙashin hukumar tsaro ta Amerika National Security Council lokacin Nixon sannan kuma Q
Kissinger shi yasa hannu ma a wannan takarda, wanda a ciki a lokacin yana cewa mu rage yawan kasashe masu tasowa, lalle tilas ya zama shine abu mafi mahimmanci wajen hulɗar mu da su. To waɗannan kasashe masu tasowa an ce a wajen 1988 wajen 1988 an kai kashi 81 bisa 100. To abinda suke cewa shine, ko kuma a ce kashi, in a lokacin da suka wannan rubutu, kasashe masu tasowa su ne kamar kashi 3/4 na yawan mutanen duniya, amma ana jin cikin shekaru 20 kawai rak, wanda yanzu an kusa yin su ma, ina jin an wuce ma a shekaru 20 daga 1974 da suke wannan magana, yau kusan shekara 30 kenan. To su suna cewa cikin shekara 20 yawan kasashe masu tasowa zai zama kashi 81/100. To duka wannan sun shirya wannan ne a wani office na director lissafe-lissafe wanda kuma ya shafi sha'anin tsaro. To sun ɗauki abin sha'anin tsaro ne, kware kuwa. Kuma akwai bincike da aka yi musu da iri-iri, akwai wani da aka buga a wata jarida su Washington Quarterly, namun ta kota wani lokaci ne, ina da ita dai duka. Suka ce Nigeria, bayan sun yi bayanin cewa kasashensu sun tabbatar tsofaffi ke karuwa, wanda suke bukatan taimako ba dai su taimaka ma wani ba, saboda haka ga wajen ganin da wajen tsaro ma akwai ciki, suna cikin rudu, saboda tattalin arziki ma haka. Amma kasashe masu tasowa su matasa su suke karuwa fiye da kowanne. Suka ce a cikin irin waɗannan kasashe akwai Najeriya. Najeriya in aka kyale ta nan da shekara ta 2035, sauran shekara a lissafin su shekara 32, Najeriya za ta zama ita ce ta uku a wajen yawan mutane a duniya bayan China da India. Wannan kuwa ba ƙaramin al'amari ba ne. To yanzu a lissafin da suke shine duk duniya ba nahiyar da mutanen ta ke karuwa kamar nahiyar Afirka. Duk Afirka ba inda mutane suka fi yawa kuma suke yawan karuwa kamar Najeriya, domin duk a cikin 'yan Afirka hudu akwai ɗan Najeriya ɗaya. Saboda haka na tabbatar daga wannan bincike mu ne na farko ake hari a ragewan. To wani zai tambaya ce wannan mutane da suka ci gaba suke kere-kere suke da makamai suke me tsoronmu ne za su ci? Dole su ji tsoronmu, saboda in aka tafi salin alin suka kyale mu, suna ta raguwa muna ta karuwa, wata ran za a neme su ma a rasa, ba ta suna nan za su yi zaluncin ba? Suka ɗauki Afirka ta kudu ta zama musu kyakkyawan misali, nan ne suka ƙara matsakaimi a Afirka ta kudu. Afirka ta kudu a 1988 zuwa 1965, a duk cikin 'yan Afirka ta kudu wato a hudu akwai baki guda ɗaya, amma a cikin 1960 da wani abu sai gashi abin ya zama 4-1. Da ya kai 80 da wani abu sai ya zama 6-1, kai da ya tafi sai ya zama maganar 8 ake yi da 1, baƙaƙe 8/1. To ana jin cewa a cikin farkon wannan ƙarnin da lissafin da suka yi za a samu baƙaƙe 12 sannan a samu baki 1. To abinda ya faru a Afirka ta kudu shine tsirarin mutane, tsirarin fararen fata suna ganna zama bakake, suna mulkin mallaka a kansu. Wannan yana bukatar 'yan sanda masu yawa da nuna ƙarfi. to suna nan su kuma suna raguwa waɗannan kuma na karuwa ana kuma ƙarin yawan ana son ƙarin yawan ƴan sanda za su galla za su ci gaba da firta su waɗannan to saboda yawan karuwar baƙaƙen nan sai abu ya gagara da can ko ƴancin zaɓe ba su da shi sai gashi daga baya dole aka sassauta a ba su ƴancin zaɓe sai gashi daga baya su ne shugabannin ma kuma sun bi hanyoyi iri-iri na dakile yawansu abu ya gagara gurin da ya fi albarkar ƙasa sai suka ware shi sai fararen fata inda ba wani albarka ba a samun amfanin gona sosai sai aka tura baƙaƙe wurin kuma ya zamana cewa baƙaƙe ana ɗaukar su ayyuka na wahala kawai da wulaƙanci a wajen a unguwanni ko kuma garuruwan farare in za su shiga wurin ma sai sun nemi kamar passport ma izinin shiga to abu ya tafi a haka kuma ba hanyoyin da ba su bi ba kai har maganar zuba musu sinadari na hana haihuwa an yi musamman lokacin bosa wancan shugaba na karshe na farin fata a lokacin da ya tara jami'ansa ko kuma ministocinsa jawabin da ma'aikata musu kenan don in ka ci jawabin kai ka san wato wannan ba na mutum ba ne na shedani don yana cewa dama baƙaƙen fata kayan aikin mu ne wai menene dan shaho ya ci ɗan tsafo menene idan manyan kifaye sun ci sun haɗiye ƙanana dama haka ɗabi'a take saboda haka mu duk abin da muka yi mu farare daidai ne kuma sun ce ba a halarci baƙin fata ya makan shi shugabanci ba sai dai fari ya mishi shugabanci to wannan daɗaɗɗen aƙidar turawa ce su yadda suka ɗauka aƙidar su ta zo ɗaya da ta Margaret Sanger wata ba Amerikiya ita ce ta cewa take da take siffanta mutane shine duk wani wanda ba bature ba da turanci ta siffanta shi da human wheat ciyawa irin wanda take fitowa a gonar masara ko gonar dawa wanda saboda ita ake noma a kashe ta don kar ta shafi shuka to duk wanda ba bature ba shi irin wannan ciyawan ne ta ɗan adam kaɗan ake bukatar irin waɗannan domin su bauta ma waɗannan su yi musu shara da sauransu amma bai kamata a ƙyale su ci gaba da yaduwa ba saboda haka ya kamata a daƙile su a rage yawansu saboda haka aka ƙago hanyoyi na hana haihuwa daga nan ne aka samu ƙarƙan maganar kai da iyali yawo to wannan kenan saboda haka duk bature wannan aki da shi kai ba mutum ba ne kuma zan baku misalai nan gaba inda suna kallon mu ba sa kallon mu mutane ne ko duk wani wanda ba bature ba irin zalincin da Amerika ke yi a je aka kashe mutane a kasashe a jefa musu bama-bamai wanda ba a yadda a doka a rubuce ki Amerika ba za ta taba zama fagen fama ba balle a taba ba Amerika sai kuma Allah ya kama su ta zama fagen fama kuma ta zama za ta zama kuma nan gaba insha Allah to saboda haka wannan ita ce aqidar turawa kuma akan su suke raye Allah kuma ya kama su saboda an manta da Allah saboda duniya ita ce manufarsu ana so a yi sharholiya a ji daɗi saboda haka ba a son ɗaukar nauyin iyali saboda haka ba a son sayo shi yasa yanzu kullum gwamnatocinsu iyakacin ƙoƙarin suke su ƙarfafa musu guya su haihu a biya gagara a Germany misali akwai doka da aka kafa a 1986 na duk matar da ta haihu zuwa wani lokaci duk matar da ta haihu za a bata dala ko 200 ne ko 500 a wata har yaron ya shekaru a Ingila akwai irin wannan har yau ka haifi yaro za a ta bashi madara kyauta ga likita nan ne duba shi kyauta magani kyauta kai kuma kanka ana baka wani allowance uban duk wata kwarai kuwa sai yasa waɗansu mutanen mu da sun tashi suna son matansu na da ciki su haihu a can ya zama ɗan Ingila dama yana haihuwa ya zama ɗan Ingila yana da izinin zama ɗan Ingila har a baki passport yawwa duk da yawansu ɗan Ingila ne ƴaƴansu sun sace mana kuɗi sun kai Ingila kuma sun kai ƴaƴansu su ma sun zama ƴan Ingila in ka je Faransa haka nan yawan ƴaƴanka, yawan ragi da zaka samu wajen kudin shiga jirgi da mota da sauransu, kuma gwamnati duk za ta dauki nauyin ilmantar da su. Duk suna yi ne saboda karfafa mutanen su guya. To amma abu ya gagara, ba su iya canja musu wannan tunanin ba. Shi yasa yanzu kaman yanda wani Bature sananne a America, kuma maganganun sa wani lokaci gwamnatin America ta dauke su kaman wani ka'ida ne ma. Ben Wetterbank a cikin wani littafin shi da ya yi kwanan nan ba da daiwa, The Fast Universal Nation, a ciki yana ta jawo hankalin America, kuma tun ba a ma littafin ba, a rubuce-rubucensa yana nuna musu lallai irin hadarin da ke gaban America wajen karuwar yawan mu da kuma raguwarsu. Ɗaya daga cikin shawarwarin da yake ba su shine a sa mana aƙida irin ta rayuwa ta Bature, yadda mutum ba zai so ya tara ƴaƴa ba. Yawwa, yace ita ce babbar hanya. To a cikin littafin yana cewa, wato in ka duba akwai dalilai sun kusa miliyan dubu waɗanda suke nuna tasirin musulmi a duniya zai ci gaba da karuwa, musamman saboda karuwar yawan jama'a. Domin yana cewa a yanzu haka a ƙasashen yammacin Turai da America, mata ba sa haihuwar ƴaƴa biyu, ɗaya da ɗigo bakwai bai kai ƴaƴa biyu ba. A gabashin Turai kaman ƴaƴa biyu ake haifa, a ƙasashe masu tasowa waɗanda ba musulmi ba bai wuce ƴaƴa huɗu ba, amma a ƙasashen musulmi mata mace a taƙalla ta haifi ƴaƴa shida. To in ka zo Najeriya ba a nan kuma aka rubuta wannan ba, shi iyakacin da ya sa kenan. A wani wajen ina karantawa suke cewa a Najeriya kila akalla ƴaƴa takwas, musamman a wajen da musulmi suke. Yake cewa a 1950 yawan musulmin duniya da ya wuce miliyan 375 ba, amma ana jin shekara goma rak cikin wannan sabon karnin ta cika, yawan musulmin duniya zai kai kamar miliyan 2000. To wannan duk abubuwa shi ya sa abin ya fi damun su. Kuma zan gaya muku a maganar polio din nan abin da aka gano a ciki, kuma ba inda ake wannan abu sai inda musulmi suke, suka fi yawa. Ware ba a yi a kudancin ƙasar nan, ƙwarai duk yana cikin wannan shirin. To saboda haka wannan shi ne abin da suka tasa a gaba. To maganar aƙidar Bature na cewa ba wani mai daraja sai mai jinin Turawa tuntuniye ke da asali, kuma wannan shiri da suka fara na ƙaya da yawan jama'a sun ya daɗe, ba wai yanzu aka fara ba. Dan taro ma na farko da aka yi ina jin wajen 1927 aka yi shi, amma a wannan ba a siyasantar da abun ba. Mukwararru ne, likitoci, injiniya da sauransu su ne suka taru suka yi wannan taro. Amma taro na farko wanda aka saka abin ya zama siyasa an yi shi a 1974 a Romania, Bucharest, wanda kasashe masu tasowa irin su Argentina, su Algeria, su waye da suka ga manufar America sai suka hau kujerar naki suka ki yadda da manufarta. To amma da suka ga haka suna dawowa gida suka ce to mu zai nemi namu shirin a asirce, shine suka shirya wannan shiri da na fara gaya muku, National Security Study Memorandum 1950, yanda za a rage yawan mutane. A cikin wannan shiri an yi bayanin filla-filla yadda za a bullo mana, a samu kan shugabanninmu a juye akalarsu su karɓi wannan shiri kamar yadda aka karɓa a Najeriya. Kuma akwai hanyoyi, ko kun ki ko kun so, dole ku yi wannan abu, domin kamar yadda wani Bature cikinsa yake faɗa, zancen ya rage yawan jama'a yana da matakai uku. Yanzu duk biyun an wuce su, ana mataki na ƙarshe ne, matakin tursasawa. Tursasawa kuma ta hanyoyi iri daban-daban. Wani kuma ya bada misali, kamar mu zuba musu wannan sinadari ya kashe musu ƙwayoyin haihuwa, shi ma tursasawa ce. Shi mun isa wawaye har in muka ba mutanen nan shawara muka zira musu ido wai sai sun yi aiki da shi kawai, sai mun tursasa su. To muna cikin wannan mataki na tursasawa. Ya. ce za su wannan turkasawa a cikin wannan shiri. Saboda haka akwai babu lokacin da zan wannan bayani, saboda na fahimci dai awa ɗaya nake da shi, to wannan kanshi ban san lokacin da zai dauke ni ba na ce yi bayanin da za a gane, amma dole ne a dauko tushen daga nan sama sama dai, ko Allah ya sa wannan lokaci a samu cikakken lokaci a yi wani magana akai. To a cikin wannan shiri sun nuna cewa za su yi amfani da kungiyoyi wanda suke na Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman Ƙungiyar Lafiya ta Duniya, World Health Organization, Ƙungiyar Asusun Yara Wai na Duniya, tallafi wane ne, UNICEF, da Ƙungiyar Abinci ta Duniya, FAO, da sauran kungiyoyi, da uwa uba Bankin Duniya. Bankin Duniya yana da gagarumin aiki guda biyu. Na farko ya dinga dama akwai kudin banza da yake samu daga matsayinmu da yake. Dan kamar da John Pilger yake faɗa, shekarun baya ma da dama da suka wuce, ya fi shekara goma, suna samun duk wata ruwan bashi da suka kakaba mana, wanda yawan shi ya kai dalar Amerika miliyan 10,000. To kaga kudin banza kenan za a ware. In aka ware, to yanzu akwai department guda, bangare guda da aka kafa wanda za su dinga bincike a gano maganin hana daukar ciki wanda ya fi kowane iya tasiri. Su suke yi. To aikinsu na biyu shi ne, duk kasar da ake so a kakaba ma wannan shiri, ake so a zartar da wannan shiri na ƙayyade yawan jama'a na Amerika, ta hanyar tsare-tsarensu a ruguza musu tattalin arziki, kamar Najeriya, shiga bakin talauci, a kewayo, a dama a basu bashi, dama ta hanyar bashin za a ruguza tattalin arziki, kuma tilasta karɓi wannan bashin, kuma a kafa musu sharadi na cewa yadda za a talauta mutane, eh, ku janye tallafin mai, ku janye tallafin taki, don ana yi ba za a samu kuɗin biya ba, ku karye darajar naira, ku rage yawan ku, kuma dan yawan ku yayi yawa shi yasa kuke wahala. To duk bashin da aka ci kamar na Bankin Duniya, wanda baban gida ya ciwo shi lokacin sa, shi yasa Allah kadai ya san sakamakon da zai mishi. Duk waɗannan wasu kenan daga cikin sharuɗan wannan bashi. Gashi yau mun waye gari, Allah ya bamu dukiya, kusan duniya da wahala ka samu ƙasar da take da arziki irin Najeriya. Ma'adanai ga su nan, ba maganar mai ake ba, ƙasar noma ga ta nan, wadda da yawan ƙasashe ba su da ina irin wannan ruwan daɗi mai kyau har ta waje ake da shi. Agin arziki in ka dinga lissafi ba a magana, sai dai da wannan ka'idoji na Bankin Duniya ba mu da komai, talakawa wahala ake ƙara sha, an kare darajar naira, kaya sun yi tsada, mun gamu da kuraye shugabanni azzalumai barayi, a sace kudin mutane, a basu cikin wahala, ba aikin komai za a yi musu ba. Alal misali, an ce an kashe kuɗi wai saboda gyaran hanya, wanda yawansu ya kai miliyan 350,000, da su ga mun ga yadda hanyoyin ku suka gyaru. Sabon minista na yanzu ya ce yana neman ƙarin miliyan 360,000 ko a ƙarasa aiki, ko a ƙara samu. Matatan manmu da ba ɗaya da take aiki, an ce an kashe dalar Amerika ba naira ba, miliyan 900,000. A yau dala tana, ina jin ta kai naira 150 da wani abu, aƙalla ma ka bata miliyan 150, miliyan 900,000 so 150,000 abinda aka kashe kenan, ba matatar mai ɗaya da take aiki, shigo da man aiki. An kafa garama a garar lamanin abacan, Allah ya ci kanshi akan wannan abu dai.
in ka kwatanta shi da wannan shedanin. Domin lokacin abace an ƙara kudin mai, da aka ƙarin kudin man aka kafa hukumar PTF, ake wa mutane ayyuka, kowa ya gani. An ci na cikin yi amma an yi aiki, an yi titi, an kai asibiti, an kai makarantu. Wannan Fir'auna da ya zo ya kashe wannan hukuma, to da ya kashe hukumar wannan ƙarin kudin mai da aka yi aka saboda wannan, ina ake kai su? Duk wannan da isa ba kuma aka sake lafta mana kudin mai, aka sake ƙarawa, kuma za a sake ƙarawa. Don Allah laƙalla mai lita inda zai tsaya kila kusa-kusa ɗin nan sai dai ta kai naira 100, hasashen da wasu suke kira, kuma kowane abin da ya ga dama. Wani wajen ka saya naira 50, wani wajen naira 49, wani wajen naira 47, wani wajen 45, wani wajen 43. An ce wa to amma duk su nan gwamnati suka ce kaga duk ƙarya. Saboda haka muna cikin wannan hali. Saboda haka bankin duniya ya yi aiki, wanda suka mara masa baya suna cikin aikinsu. Saboda haka ba ƙaramin al'amari muke ciki ba yanzu haka. To a cikin wannan shiri a ƙalal aƙalla ɗan kaɗan nake kuturo muku, an ba da shawara ga gwamnatin Amerika, Pentagon, abinnan ta tsaro ta Amerika, inda ake shirya duk alkaba'in duniya a waje. Duk wani yaƙi da haji a nan za a shirya, da za a afkawa mutane a karkashe mutane da ba su ci sun sha ba. Sun ba gwamnatin Amerika shawara lallai su ɗauki ƙera sababbin makamai na zamani da irin mahimmancin da suka ɗauki. Maganar ƙayyade yawan jama'a a ƙasashe masu tasowa, su ɗauke shi da irin mahimmancin ƙera sababbin makamai na zamani. Kuma sun ɗauke shi da haka ɗin. Saboda haka ba hanyar da ba za su bi ba, ko kuma suke bi wajen zartar da wannan manufa. An ce a cikin wannan shiri lallai amfani da shugabanni da ma kowaye ma'aikatan lafiya, a lulluɓe wannan shiri da maganar lafiya, lafiyar yara da lafiyar mata. Shi yasa nan mace na zuwa asibiti, haihuwar ki nawa? 4. Kar ki ƙara haihuwa daga yau, za ki mutu, ko kuma zai cutar da ki. Ko kuma mace ta je haihuwa tana da ƴaƴa da dama, ka ga yadda ake mata, kamar ta je gara ma ɗan fashe da makami waɗansu, wanda abin ya shiga kansu suka yadda da wani. Ta yi laifi saboda su waɗannan an riga an yaƙi tunaninsu, sun ga cewa lallai wannan ta yi laifi. Duk ana wahalar nan kuna ta haihuwa, to wallahi ko an daina haihuwa ko an kashe rabin mu yanzu, wahala ba za a daina ta ba. Saboda ba yawan mutane ya kawo wahala ba. To wannan shiri dai ba zan tsaya in ɓata lokaci ina ta magana a kan shi ba, waɗannan kaɗan kenan na ɗan gusuro. Amma babban abin da nake so ma in ba da misali kuma shi ne, cikin hanyar zartar da wannan shiri shi ne, sun ce a cikin wannan shirin ƙuru-ƙuru suka faɗa, za mu yi amfani da salo irin na Malthus, Robert Malthus la'anatullahi alayhi, Bature ne ɗan Birtaniya. Ina cikin wanda suka wuce gaba-gaba suka fara maganan ƙayyade yawan jama'a ko ƙayyade iyali. Saboda shi a tunanin shi malamin tattalin arziki ne, wai masanin tattalin arziki kuma fada ne na coci. To shi ne yake cewa yawan mutane, karuwar yawan mutane da karuwar abinci bai zo ɗaya ba, ka ku ga akwai matsala, domin mutane na bukatar abinci. To amma mutane nan ninkuwa suke idan sun tashi karuwar nan ninkuwa. Amma abinci karuwa yake kawai ta lissafi, karuwar nan ninkuwa ita ce 2 ta zama 4, 4 ta zama 8, 8 ta zama 16, 16 ta zama 32, illa masha Allah. Amma karuwar lissafi shi ne 1 ta zama 2 kawai, 2 ta zama 3, wai haka abinci ke karuwa. To saboda haka dole a samu hanyar da za a daidaita biyu, karuwar abinci da karuwar yawan jama'a. Ya bada shawara guda biyu, ko shawarware guda biyu. Ta ɗaya shi ne a karya martabar aure, saboda mutane su dinga biyan bukatar jima'in su dole a yi jima'i, to abu ya bukata jima'in nan ba ta hanyar aure ba, wanda suke ta wannan ba za su so su samu yaya ba. Na biyu, a bude hanyoyin da za a yi ta mutuwa, saboda haka ya bada shawaran in za a gina garuruwa a gina su kusa da gurɓatattun kududdubai, a cinkusa mutane a gidaje kaɗan, a cinkusa mutane da yawa, a soke faɗin tituna, saboda kada a samu abin nan, saboda a samu in aka samu annoba ta barke a ta mutuwa. Su ma Amerika suka ce za su ɗauki salon wannan mutum, sai suka ba da misali da amfanin gona, suka ce za su haddasa bala'i a amfanin gonan jama'a da suke so a kai da yawan su, saboda haka a yi noma ba amfani, a shiga yunwa, miliyoyin mutane su mutu, to alhamdulillah an rage wa mutane wanda suka rike, kuma a zo musu da taimako, kila ma taimakon irin wanda aka kai Somalia, zan muku bayani shi ga hatsi, amma za ku rage yawan, saboda yawan ku ne yake jawo matsala, sharadin kenan. To kamar da na ce, kila irin hatsin da aka kai Somalia a cikin 1986 an kai wani hatsi da aka kai wa mutanen wani gidan su a jihar San Francisco a America, masu tsaron gidansu sun ce ba za su karba ba don bai dace da dabbobi su ci ba, shine aka kwaso aka kai mutanen Somalia taimako. To kila irin shi su aka roba. To dangane da zartar da irin wannan shiri ta wannan hanya, shine wallahi galma wannan hanyar da wanda suka kago daga baya suka ce za su bi ta hanyar ba suka ce ba kuma suka yi a aikace, za su kago makamai masu guba, kwayoyin cuta wanda za su saka wa mutane su ta mutuwa. Saboda haka a 1980 ma akwai wani shiri da aka samu hannu, Edmund Muskie, Secretary of State na America zamanin Carter, ya samu shi hannu, ana cikin shi da Global 2000. Manufar wannan da Global 2000 shine kafin shekara ta 2000 ana so a kasashen nan masu tasowa don a daidaita yawan mutane a duniya, amma a kasashe masu tasowa a rage mutane a kashe su kamar mutane miliyan 2000 a kashe su. Wannan ya daidai da abinda na karanta a wani waje da aka ɗauko magana daga wata jaridar su ko majalla ta UNESCO Korea ta watan Nuwamba 1981, wanda a ciki suke cewa wani a cikin manyan turawan yana cewa idan muna so mu daidaita al'amarin yawan jama'a nan, yana ana buƙatar kullum a kashe mutane 350,000, in kai lissafi a wata miliyan goma kenan da 500,000. To da ne lissafi daga 1980 zuwa shekara ta 2000 sai na ga kusan daidai lissafin da suka yi. A wajen zartar da wannan abu, gwamnatin Amerika ta ba da kuɗi, aka yi bincike, aka kago kwayoyin cuta masu sa wato masu kare garkuwar jiki HIV, wanda shike sa kanjamau, domin a 1974 majalisar Amerika suka ba da wato damar cewa a ba masu bincike dala miliyan 10 su cigaba da bincike. Aka yi amfani da ɗakin bincike na sojoji a Fort Detrick a Maryland, jihar Maryland. Yanzu maganan nan da ake, wannan bayani Dr. William Douglas ba Amerika cikin majalar Health Consciousness ta watan Disamba 1987 ya wannan bayani. Kuma World Health Organization, ƙungiyar lafiya ta duniya, suna zuwa kansa in ya kamata mu yadda da ita ma har mu karɓi wani abu wajenta. World Health Organization, ƙungiyar da take cewa tana kula da lafiya ta duniya, ita ta kira malaman kimiyya na Amerika su yi wannan aiki. Da aka samu wannan abu, an haɗa kwayoyin cuta masu sa ciwon kansa ko sankara a cikin shanu da tumaki, aka haɗa su aka samu wannan. da aka samu sai kuma aka saka a cikin rigakafin allurar ciwon agana aka aikawa mutanen wasu kasashe taimako Afirka musamman Zaire Rwanda Burundi Tanzania Malawi su Kenya ma a wata jarida da nake karantawa Impact International sun ce yanzu haka sun mutanen kasa sun mutu mutanen Zimbabwe kuwa rubu'in mutanen da suka kai fagen yin aiki da sun mutu saboda an zuwa musu an je an dinga musu allura a zayar kawai dai mutanen da aka yi ma alluran nan da wannan gurbataccen rigakafin ciwon agana da aka zuba mishi kwayoyin cutar AIDS sun kai wajen miliyan fiye da miliyan 36 aka yi ma allura a dashi ba musulunci ya dame su ba amma musulunci ya fi damu su dan mutanen nan wannan wajen sun kiristoci sun fi yawa kiristoci in kai magana su ce dan kai musulmi ne kake sukan America mahaukata ba san abin da suke ciki ba ruwan su wallahi addinin kiristan ka kai baki ne dan Afirka duk ɗaya kake kai dai musulmi ya fi hadari ne dan shi zai wayar da kan mutane a yaki zalunci kawai wannan shine asalin ciwon yake saboda a rage yawan mutane kamar yadda kuma Craculus yake faɗa wani ba Amerika wanda ya yi manya-manyan su aiki haftanta kun yi musu aiki ya ce shi yasa suke cewa ma kila ba magani don sai sun cimma abinda suke hari hatta maganin an tashi kagowa sai a kago wanda zima zai sa ciwon yake kamar wani da ake ce ma AZT na karanta wasu jaridu na Amerika ana jin cewa lalle shi ma yana sa yana haifar da wannan ciwo kuma dan sharri in an zo a wasu kasashe za a yi wa mutane gwaji ko suna da shi ko ba su da shi wannan ciwon wasu cututtuka da suke kama da juna duk sai a haɗa su cikin AIDS kamar ciwon TB ko tarin fuka don dukkanin suna da wasu alamu kaga mutum yana kanjami yana ramiya to abinda suka yi musu a Kenya kenan ba a matanan da irin waɗannan cututtukan sai a ce AIDS maimakon a mutum maganin ciwon da yake fama da shi sai a manta da wannan aje ana kama kana har wancan ciwon ya fi karfin shi ya ci karfin shi ya kafe mu to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da suka kawo kenan na yadda za su rage yawan mutane su cimma manufarsu hanya ta biyu shine kago magunguna din kamar da aka yi bayani masu hana ɗaukar ciki su ma wanda mafi yawancin su hadarin gaske gare su alal misali akwai wata allura da ake wa mata wata uku ta hana ɗaukar ciki Depo-provera a 1975 kamfanin Upjohn suka fara yin wannan allura a America akwai gwaji aka gano cewa kuma ka san gwajin ba dan adam din su suke ba mu ne yanzu a yi gwajin magani sai a zo nan a yi da dan adam zan ba ku misalai guda biyu na wannan da aka zo nan kasar aka yi mana gwaji mutane da yawa suka mutu kuma an yadda a yi irin wannan maganin a sayar har gwamnatin Najeriya ta ba da ɗaruruwan miliyoyi a kai saboda ka ba mu da gwamnatin da za ta kare mu mu tashi mu kare kanmu to kamar yadda na fara bayani na wancan menene ma nake faɗa Depo-provera an gano yana sa ciwon sankara na mahaifa ciwon abin nan kansa da na nono kuma yana sa rashin haihuwa na dindindin da dai sauran cututtuka shine aka hana yin shi a America ma to amma su Upjohn company suna da reshi a Belgium sai gwamnatin America ta ba da kudin kudai miliyoyi a je a irin wannan maganin a kawo kasashen sai kungiyar lafiya ta duniya World Health Organization ta ce ai ba komai kwa iya amfani da shi ko da ke can ana dan bincike ne dai amma dai ba komai ga wasu kasashe ma da yawa an amfani da su da yake ba inda ba America ba abin da muke ciki kenan duk ina faɗa wannan mu gane matsayin kungiyar lafiya ta duniya World Health Organization cikin irin waɗannan magunguna ba lalle a kawo magani kai tsaye a ce maganin nan yana hana haihuwa ba a iya saka shi cikin waɗansu abubuwa kuma kamar lissafin da ne muku da su Najeriya yanzu mu ne ake hari na farko a duniya saboda mu muka fi ko ina karuwar yawan jama'a kamar yadda rubuce-rubucen suka nuna ga kuma magana shari'a kuma yawan mutanen nan yawanci daga Najeriya a Najeriya daga kasashen musulmi ya fi ce sa yanzu shirin polio din nan ba inda ake yin su jihohin Najeriya zan na zo magana a kai zan muku lissafin filla-filla inda suka ce a jiha kaza an samu mutane kaza jiha kaza mutane kaza za ka ji babu jiha ta kudu a ciki amma ko wata jiha ta kudu sai dai Lagos yau to saboda haka wajen waɗannan zartar da waɗannan abubuwa waɗannan kaɗan kenan daga hanyoyin da suke bi na ci rabin lokaci suna yin zan kusan warware takila wannan magana mu kuma kan folio din nan saboda lokacin da aka bani awa da kamar yadda na faɗa maganar ba ku sani ba a sa muku wani abu a cikin magunguna wani wanda na sani na kusa-kusan nan shine a shekara ta 2000 kawai gwamnatin Amerika ta ba da dala miliyan 108 dala ba lalle ya zama kuɗi ba ne ma wani lokaci ila corona roba ne da magungunan hana haihuwa akwai kuɗi a ciki dole wanda za su yi aikin sai sun ci sun sha da kyau sai an ga shugabanni sai an ga sarakuna sai an ga manyan ma'aikatan gwamnati wanda a kan wannan sai su mutu saboda an ba su daloli akwai kuma ƙungiyoyi wanda suke ma Amerika aikin ita take ba su kuɗi amma sai a ce ƙungiyoyi masu zaman kansu NGOs kamar Fakat Foundation lokacin da Clinton ya zo ƙasar nan nawa suka bada miliyan dala miliyan 35 sun ce sun bada taimako na ƙayyade iyali ƙayyade yawan jama'a kuma a amfani da ƙungiyoyin har addini domin a cikin wannan kuɗin an ba Evangelical Church of West Africa an ba Form One ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya sun sani ba su sani ba wallahi alam kuma ka san sha'anin kuɗi wallahi ba kowa yake daurewa ba a kafa asibiti a dinga zubar da ciki a dinga ƙayyade iyali ma dinga kawo muku magunguna Planned Parenthood Federation na nan za su dinga kawo muku Planned Parenthood Federation a ɗaɗɗiyar ƙungiya tana asalinta daga gwagwarmayar la'ananniyar Margaret Sanger a America aka kafa ta aka kafa International Planned Parenthood Federation ita ce ake da resuna a duniya har da Najeriya to na Najeriya ɗin suna son aiki da can na san executive chairman ɗinsu shine Dr. Abdulhamid Babatunde Suleiman wanda ta hanyar shi na san likitoci biyu a nan asibiti ɗaya a Kaduna ɗaya a nan kowanne an bashi dalar Amerika 1,800 ɗaya abinda zai yi shine kafa asibitin zubar da ciki ɗaya akwai wata hanya ta hana haihuwa wani da ake tsaganan na mata a saka wasu kaman kwayan ashana guda shida wanda in mace aka saka mata za ta shekara 5 bata dauki ciki ba ana ce mishi no plant to shi an ce ya yada wannan abu an ba shi dala 103 dala 108 ba 108 ba 108 ta hanyar Abdulhamid Babatunde to wannan kaɗan kenan amma kuɗaɗen da ake ambulowa suna da yawa domin na immunization ɗin nan na wannan me yake da sunan na polio an ce bara hukumar ko hukumar wannan maganar hukumar da take aiki akan wannan rigakafi na jin sun samu kuɗi ya kai euro miliyan 500
ba wani hukumar gwamnati da take da wannan kudin yanzu da wannan hukuma take da shi ita wannan matar zan magana akan ta ta bada kwangilan miliyan 100 dan kankana abu ne wajen ta cirin na hannun a ciku ita kuma tana aiki to a Najeriya saboda sun yi aiki sun kashe kuɗi kuma suna kai wani lokaci ka ji miliyan 100 wani lokaci ka ji miliyan 100 na daloli fa to amma da yake an gamu da halin nan Najeriya alhamdulillah komai da ranar shi an daure mai dunguya sulle har cin kuɗin ma da ranar su an cinye ana ta musu haka haka yau amma suna ta ganin kuma mutane ta karuwa abin da yake bata musu rai kullun ke to saboda haka shirin da suka yi shine su rike gwamnatin ma shine aka kawo Obasanjo Obasanjo yaran gidansu ne domin akwai kungiyoyi guda biyu da Obasanjo yake mu aiki wanda an kafa su ne da kudin CIA kungiyar leken asiri ta America daya daga cikin su ita ce African American Institute da yana da office ma a ofishin abin da majalisar headquarters majalisar dinkin duniya yana da office wannan karin ta hanyar United States Agency for International Development wata kungiya la'ananniya tun muna yara da muke ganin ta za ga an alamun su hannu haka an hada amma sai kake nan talaka aka shika to ta hanyar ta an kawo wani gagarumin shiri wanda sunan taimako yadda za a juya akalan Najeriya kamar yadda Elizabeth ta yi bayani a cikin wani rubutu da ta yi a shekara ta 2000 a naman ta wata a cikin Impact International aikin soja ne ga yadda za ku yi shine kila ma ciki aka turo mana soja su yi mana train su yi ma sojojin mu train aikin yan sanda ne sai abin da aka gaya muku yadda za a gudanar da majalisar ku ne sai abin da aka gaya muku kila cikin shi ne har za a kawo mana uduri daga majalisar dinkin duniya a zo a ce a zartar da shi a nan dan a kashe dukkanin duk wani wata shari'a da take hukunta mutum hukuncin da ya saba mutuncin dan adam kamar yanke mishi hannu da kashe mutum ko da bulala haka shari'a kawai take so a kashe yaya za ku yi magana ilimin ku gashi an ga muku magana tattalin arzikin ku ba ga yadda za ku yi har yadda za ku sai da Najeriyan aigunjanta yaran gidan su sai da su da su sace mana kuɗi a kuma sai kasar da wannan kuɗin to wata ran ku wallahi ba nasu bane dama ba nasu bane yaya za ku yi wajen addinin ku ma wajen ilimin ku dena cikin wannan shirin to wai abinda suke so gwamnatin ta zama su suke juyawa su ce ga abinda za su yi su suna ganin wannan ne zai bada damar su ci gaba da babban manufarsu a samu wato hanya mai tasiri da za a zartar da wannan kuduri na rage yawan mutanen mu to halin da muke ciki kenan yanzu shi yasa maganin polio din nan kake ganin kamar za su yi hauka akai kuma a yi ta rubuce-rubuce mu ana siffanta mu wajen mu musulmi ne musulunci ya hana musulunci dama yana hana mu ci gaba ne ga abin da zai inganta lafiyar yaranmu amma mun ki wallahi ba wani inganta lafiya da zai yanzu dai da awar da suke shine cewa duk duniya kasashe uku ne wai wannan ciwon shan inna ya rage ba a kashe ba a gama da su ba Pakistan India Nigeria yau to a Nigeria kuma gaba ɗaya kaf hasan yaran da aka ce sun kamu 178 yaran da suka mutu da bakon da rokwa sun kai miliyan 2 su suka faɗa duk daga takardu zane ne ke ɗaukuwa yara 178 da da farko ma na ce 119 to na ji 178 wai kuma kashi 70 cikin 178 ɗin nan 70 bisa 100 kashi 70%. Wai suna jihohi bakwai ne. Jihohi bakwai ko su ne, jihohi bakwai suna arewa maso yamma. Su ne Kano, akwai an samu wanda suka kamu da wannan su 66. Kebbi 19, Jigawa 15, Katsina 12, Borno 4, Sokoto 4, Bauchi 16, Bauchi ba ta cikin manan, to daga baya Bauchi dai ta shiga 16, Binuwa ne mutum 9 duk gaba daya. To abin tambaya shine, ya ga wanda miliyoyi yake mutuwa ba a mai da hankali akai, kuma ya za mu haɗa maganar Kissinger da ya ce lallai su maida, lallai ne a wajen hulɗarsu da ƙasashen waje babban muhimmin al'amari da za su mayar a gabansu shine rage yawan ƙasashe masu tasowa. Shine kuma Amerika za ta kawo mana taimakon abinda zai inganta wannan yawa? Shine abin tambaya. To, saboda haka wannan a fili yake. Ita jami'ar wannan abun yanzu coordinator ta National Program of Immunization, maganar abin nan na ƙasa gaba ɗaya, maganar abin nan rigakafi na ƙasa, Hausika. Ku da ke 'yar gidan mai kuɗi ce, ba mai kuɗi ba ne. Ministan kuɗi na farko na Najeriya ishi ce ake Equitable. To babansu lokacin da waɗanda suka yi aiki ba manufar su tara kuɗi ba, kuma su tara ba ta fa bulewa ne wa newa bari. To saboda haka ita ishi ce, ita ce saboda dagewa akan wannan abu har ake siffanta da cewa ita kamar soja ce. Bambancin su da soja shine irin yakin da take yi. To kuma wallahi mun dauke ta soja yanzu. Ita ce commander in chief. Ba ta yaki da polio ba, ta yaki da yara. Saboda abinda zan ga muku, za ku yarda da ni abinda aka gano a polio. Kuma da irin dagewar da ta yi. Nan a cikin jaridar Newswatch, majalar Newswatch ta wannan watan, abinda suke siffanta da shi kenan. Soja ce, wallahi mun dauke ta soja, amma soja mai yaki da yara. Kuma ita ce ka ji sakarci maganan polio din nan, wai ta zo ta mai da shi maganan siyasa. Wai maganan polio din nan baya rasa nasaba da siyasa, abinda take cewa kenan. Ai akwai siyasa a ciki, tunda ko akwai siyasa, jam'iyyar da take mulki yanzu ita ce PDP. Saboda haka duk masu gaba da wannan abu ba yan PDP bane, wanda suka ba sa son PDP ne. Ni hada wani PDP a ciki. Wallahi da dan PDP a wajen America, da dan PDP, da yaron dan PDP, da na ANPP, da na waye, duk kashe su bai. Yawwa, ba ruwan su da wani PDP. To, wanzu wannan zancen mai ilimi ne. PH ba take da shi. Amma ta suna magana ta sakarci da jahilci. To shi kuma wani musulmi da mai ma san abin da yake ba, shi kuma wani dan jarida a Abuja, wai ana ce mishi Aliyu Yahaya, shi sai yake wai ai maganan ba na siyasa bane, maganan addini ne da kuma wato al'adu. Arewa su duk abin da ya zo daga America sai su ce bai da kyau, shi yasa suke gaba da wannan abu. Wai duk abin da ya zo daga America sai su ce wai ana yi ne, an kawo ne a rage yawansu. To ba hakan bane, daga wannan bayani ya san jahili ne, bai ma san abin da ake a duniya ba. Mun ga ba abin da ya fi muhimmanci fa kome a ciki. Kuma idan da yana kusa sai mu ga masa cewa ya san manufar taimakon da America ke badawa, kamar yadda bai fi Robert McNamara sanin manufar ba, wanda ya taɓa zama shugaban banki na duniya, wanda kuma ya taɓa zama sakataren tsaro na America a zamanin Kennedy, wanda zamanin Kennedy lokaci ma ba karamin ba lokaci ne, akwai lokacin da na dauko tarihin zancen kai da iyalin nan tun daga su Johnson su Kennedy da su Wanene, da wanda inda aka fara bada kuɗi a fara aiki a kafa kungiyoyi irin su United Nation Population Fund da sauransu. To ba lokacin, to amma Robert McNamara shine yake siffanta mana irin taimakon da America ke bamu kasashe masu tasowa. Abinda America abinda yake cewa shine mu ba mu da wani makami da yafi wannan muhimmanci, domin mun tabbata duk inda ake kai wannan taimakon ba sai mun tola sojojin mu a uniform sun yi aiki ba, sai kuma mu amince da abin da yazo daga America, kamar yadda shi wannan mutumin Aliyu yake so mai amince. Aliyu Haya bawan Allah bai san abin da yake ba, aba musulmi ne amma kuma sai Allah bai sani ba, dan da yawan waɗansu suna faɗa da jahilci, ko kuma ya sani kamar yadda wasu likitocin mu suka san maganan polio nan suka dage suka jajirce suna ta yaki akai dagin, kuma maganan polio din likitoci an yi hira da su sun ce maganan polio ko kuma shan inna a cikin duk wanda suka kamu da wahala a samu ɗaya bisa ɗari wanda zai zama yana da shan inna. Likitocin kuma suka faɗa nan, akwai likita na mance sunan shi ne a cikin wata weekly trust ta cikin kwanaki can da yayi wannan magana aka hira da shi, zan zo maganan waɗannan likitocin don dole mu fito da gaskiya mu faɗa don a sanar da mutane. Idan muka duba babu shakka za mu iya amincewa da ƙungiyar lafiya ta duniya, World Health Organization, ya kamata a yaƙi cututtuka, ya kamata a yi maganinsu, amma ga duk mai hankali cututtukan da suka fi kashe mana yara su ya kamata mu fara da su. Cututtukan da suka fi kashe mutanen mu a fara da su mana. A Najeriya gaba ɗaya fa mutane ai ce 178 da suka kamu fa ba wai suka mutu ba, ba wai kuma suka gurgunce ba, amma mutane miliyan 500 a duniya suke fama da ciwon zazzabin malaria, miliyan 450 daga Afirka suke, kashi 40 cikin waɗannan daga Afirka daga Najeriya. A fara mana maganan malaria mana inda gaske ne. Bayan haka yaya maganar ita ƙungiyar lafiya ta duniya da take gaya mana cewa ai wannan maganan abin nan rigakafin polio ba komai a ciki bai da wani hadari, wannan yayi daban da abinda aka faɗa a America, United States Department of Health and Human Services na Center for Disease Control and Prevention wanda suka yi a game da National Immunization Program a ranar 1 ga watan January shekara ta 2000. Magana da suka yi shine suka sun nuna cewa gaskiya irin hadarin da ke cikin wannan polio da suke kira OPV, oral polio vaccine wanda ake diga ma yara dinnan, sun ce bai kamata a tinkari wannan kasar da ke cikinta ba, saboda sun ce shi wannan abun na polio yana sa kuma cutar polio, cewa su gagashi da turanci the use of OPV is no longer worth the risk. This is because OPV causes polio and it is no longer recommended in the United States today. Ba a yadda a yi shi ba a America a yau, amma and it is still used in other parts of the world. Amma har yanzu ana amfani da shi a wasu kasashe na duniya, mun san dalili. Na masu ake ta kowace hanya a sa ma yaran mu. Saboda haka daga nan kai ka san maganar da World Health Organization take faɗa ƙarya take faɗa kuma bai kamata a dirgata ta ba, kuma wallahi ko gaskiya take faɗa ni dai ba zan amince mata ba saboda abin da ta yi a baya wanda na karanta na sani takardun kuma daga America ma suka fito a zuba wa mutane ƙwayoyin cutar da ke kare garkuwar jiki a ji a yi musu allura da shi ta sani kuma ita ta sa aka kago shi. To ko me ta zo ta gaya min ko mun gaskiye shi in dai ba ayar Qur'ani ta jawo ina zan gargata ta. To balle kuma ga wannan maganar ta Center for Disease Control ta America ta yi karo da abinda kungiyar lafiya da duniya ke faɗa, saboda haka aka daina mayin shi a America din. Wai suna cewa wai ai an kashe cututtukan ne a America, shi yasa a kasashe masu tasowa su sun ci gaba, saboda haka sun samo hanyoyin da suka kashe cututtuka. To ƙwararru kowa da irin akwai dole a samu bambancin ra'ayi, kuma ni ko kai in ka karanta kana da damar ka zaɓi wanda ka ga ya dace. To Dr. Elione McGinn wata mata ce a America, ta yi shekara 30 tana bincike game da abubuwan da suka shafi rigakafi ɗin nan, har ta rubuta littafai. Ɗaya daga cikin littafan da ta rubuta ɗan ƙarami dai Vaccinations Do Not Protect, alluran rigakafi ba sa kare komai. Na biyu da ta rubuta shi ne ƙato, ni dai ban same shi ba wannan wajen shafi 500 da wani abu, Vaccination Condemned. To a cikin wancan da na karanta tana cewa ta kawo bayanai a Ingila da Italy da ina ne na rigakafin ciwon agana, inda ta nuna duk lokacin da ake wa mutane, akwai inda ta nuna ma 100% waɗanda aka yi musu alluran kuma sun kamu, kuma da wasu da yawa sun mutu daga ciki. A wasu jihohi a America ta kawo bayani na polio, wanda duk waɗanda aka yi wa an samu ƙari da wajen ninki 300%. To kuma duk lokacin da aka daina an kafa doka wai tilas a yi ma yara waɗannan allurai, to a lokacin ne cututtukan suka tsara suka yi sama. Amma da mutane suka dinga yaki suka nuna gashi an mawa ga abin da ya faru, don ta ce wannan abu yana sa paralysis, wato shan innan da ake magana, shanyewar hannu ko kafa, sannan yana sa ne kuma yana sa ciwon kwakwalwa, brain damage, sannan yana sa kansa inda aka yi wa mutum lokacin na sokawa ne. Sannan kuma ba wai shi kadai ba, akwai abubuwa da suke sa kansa, hatta wannan abu da ake mayara BCG din nan ya iya sa kansa. Akwai bayanai da masu haɗa magunguna da suka, ni akwai wannan tafi da na aroma da na karanta wannan a ciki, baka da tabbacin an san ma yaron ka BCG da ake mishi jinjiri ba zai haddasa mishi kansa ba. Sannan wannan allurai da ake ta ce yana sa ciwon TB, daga lokacin da aka yi ma yaro har ya kai shekara 20 zai iya kamuwa da ciwon TB, kuma na ga wanda aka yi musu suka kamu da ciwon TB. To a ciki take bayanin lokacin da aka daina tilasta wa mutane, sai ciwon abin ya fara raguwa kamar na ciwon agana ma, sai ci gaba da ja har a ƙarshe ma dai abin ya zo babu shi. Saboda haka ba wannan allurar bace a bayanin da ta yi ya kashe wannan cuta, kyakkyawan abinci da kyakkyawan muhalli. To nan ba kyakkyawan abincin ba muhalli, kuma an ɗauko guba ana samu yaranka. Don halin da muke ciki, mutum nawa ne yake cin wani abinci mai gina jiki? Mutum nawa ne yake cin abin da yake so? Sai dai abin da ka samu cikar ka mutu, ware, saboda halin da muke ciki. Duk kuma halin zalunci ba abin da Allah bai maka sannan ba, amma kuma muna da laifi, mun zura musu idanu mun zauna kamar katako. Akwai abin da za mu iya yi, zan faɗa a ƙarshe, wanda mu muna jin ko ba za mu iya komai ba, wallahi muna da komai da za mu iya yi, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zan rufe wannan da wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu hanya ga abin da za mu yi irin waɗannan abu sun faru. Ba ma yin koda, shi yasa dole yayi wannan bala'i ya ci gaba. Amin. maganan polio din nan kafin in zo abinda aka gano a wasu kasashe an yi maganan polio din a Philippines, Mexico, Nicaragua ba na polio bane duk da tsayin rigakafin ne aka ce wai to gashi nan an kawo musu za a dinga musu an kai musu allurar rigakafi ta ciwon tetanus amma ashe an saka wani sinadari wanda ke kashe wato maganan haihuwa ce wanda ake ce mishi anti-HCG ko abin da ya faru ma a Philippines aka dinga rigima a babu a ciki kamar yadda aka yi a nan daga baya kuma da aka je aka yi bincike aka yi gwaji aka tabbatar sai hukuma da kuma hukumar lafiya ta duniya World Health Organization to ai mun ji dai akwai amma dai abin da ke ciki bai da yawan ma da zai haddasa wani abu is insignificant to abin da ya same mu kenan a Najeriya yanzu ana ta wannan surutai ana cewa mutanen arewa gidadawa musulmi shi ya hana su wannan gashi har musulmi da kanshi wai abin da yake faɗa kenan saboda jahilci to ba dole musulmi ne zan yi magana ma tunda ba a yi a Kudu sai an ba a yi a Anambra ba a yi a Enugu ba a yi a duk wata jiha da ka sani a Kudu wai mu ne nan kawai muke fama da shi idan mu muke fama da shi Allah sauran cututtukan da suka fi wannan muhimmancin kuma in America da gaske take ta kakaba ma Iraq takunkumi bayan yakin tekun fasha a sakamakon wannan yara miliyan da 200 suka mutu me yasa ba ta sassauta takunkumi ba saboda tausayin yaransu miliyan 1 da 200 da 200 suka mutu yara kawai banda manya saboda rashin abinci mai gina jiki saboda rashin magunguna an sa musu takunkumi ha ana tambayan Albert abin nan wace ce shegiyar shi dan yana Malvin Albright sakatariyar kasashen waje a lokacin Clinton wata yar jarida na tambayan ta wannan ko kina ganin yayi daidai is it worth it yeah I think it's worth it yayi daidai shine kuma za a rena wayan mu wai an zo wai ana kare yaran mu yaran da suka kamu 178 ana kashe biliyoyin kuɗi kai ka san da dalili to saboda haka abinda aka gano a takaice yanzu shine zan tafi kanshi binciken da muke da shi wanda zaka iya dogara shine wanda jihar Kaduna ta sa aka yi ina jin ba a san za a gano wannan abu ba bana jin da an yi da an bari a yi aka zaɓi ƙwararru amintattu kuma mu a wurinmu ma musulmi na kirki dan ba da haka ba da tunan an sai su daga wannan jami'a suka tafi Kano suka yi wannan gwaji suka zo nan Zaria suka yi wannan gwaji suka je Kaduna suka yi wannan gwaji duk abu ɗaya ya ba su shi ɗaya daga ciki yana cewa randa suka gano waɗannan abubuwa bai kasu da iya bacci ba sinadarin hana haihuwa da ke ciki wanda kamar depo provera da na baku misali da abin da yake haddasawa kusan abin da suka gano ya ninka abin da ke cikin wancan wajen kuso 100 wajen hudu ai Allah ya isa wallahi sai sai tona firin su aka zo a bayan karfin Kaduna aka kira commander in chief a Wafika mai yaki da yara aka yi mitin da su a Kaduna aka nemi dai a dan musu hasafi su bar wannan magana suka ce a wai a jefar da report din a ce ba daidai bane ko kuma a ce aka san haka suka gano ba komai a ce kamar yadda wani dan uwan mai dinga yi aka ce to duk ma binciken aida suka yi din bai da inganci saboda duk dakunan binciken da suka shiga aka yi wannan gwaji gurbatattu ne To a tafi asibitin kasa na Abuja National Hospital. Aje suka tafi. To a tafi Lagos aka tafi. To karshe abinda aka gano sai ya fi nan ma da aka gano. To maganar da ake an ba jihar Kaduna wannan rahoto an ba ministan lafiya. Da aka ba su aka kira kuma wasu ƙwararrun wasu fassara wannan bayani. Alhamdulillah nan ma aka samu dai na kirki. Can aka zo aka zo nawa aka tattauna aka tabbatar lallai akwai wannan sinadari a ciki. Amma me ya kai shi ciki? Me ya hada cutar shan inna da maganar maganin hana haihuwa? To nan kuma aka shiga dabur. To a tafi Afirka ta Kudu a sake wani bincike. To aje duk wanda suka tafin shi shugaban tawagar a nan jami'ar yake professor ne yace to tunda gobe za a tafi an yi musu visa an sai tikiti gobe za a tafi tunda ba ne ni ban san ma da wannan tafiya bari in koma gida dan shirya tunda riga shi ɗaya kawai ta jikin shi ya tafi da ita amma da yake akwai kuɗi aka yi visa aka sai tikiti duk a lokacin abun mamaki yana tahowa akan hanya sai aka bugo mai tarho tafiya an soke babu can South Africa sun aiko su ba za a yi musu amfani da ɗakin bincikensu ba ya ƙungiyar lafiya ta duniya za ta ce abu kaza kuma a ce ba haka ba daga baya aka ce za a tafi Ingila to ban san yadda ake ciki ba daga nan amma daga baya ita commander in chief a wasuka ta ce gwamnati ba ta yadda da wancan sakamakon wancan bincike da aka ba wallahi mun karba duk kuma wanda ya ce ba kada karba za mu tashi a tashi a yi mushi alƙunutu saboda mun san ƙarya ne amma wancan binciken da aka yi wanda aka ce bai ma dace ba wanda ya wannan binciken mun yi mitin da shi a Kaduna aka ce ƙarƙashin jama'atu Nasirar Islam suka yi wani shi ma nasu su kuma an mun ce duk bayanan da aka yi lallai ne kawai su ba da sanarwa a jawabin bayan taro a ba da sanarwa cewa mu saboda waɗannan abubuwa da mu aka gano mu dai a dakatar da wannan abu wannan shi ne da yawun musulmi sai suka ce a abinda za a yanzu jama'atu ta yi nata wani kwamitin na ƙwararru ga kunan wane da wane da wane da wane a sake wani binciken mu ba da namu a matsayin namu binciken tukuna amma kafin lokacin za mu ce muna nan muna bincike saboda gwamnatin ita ma haka sun haka ake da jama'atu to abin da ya faru kenan yanzu har yanzu ba su gama nasu binciken ba kuma ba su zo su ga mutane fili ku ga musulmi ku dakatar da wannan abu kar ku yarda da shi ba to saboda haka wannan maganan polio ba karamin lamari ba ne su waɗannan to a wannan abinda nake so in faɗa a wannan taron shi wanda ake zuzuta sakamakon binciken da yayi aka ce wane da wane su shiga kwamitin na ce to shi ma zai shiga ni ba zan shiga ba ni ra'ayina shi ne duk wanda yake da goyon baya akan wannan abu ko da suka kar ma ya shiga cikin kwamitin na ce to ai wannan bincike ne na kimiyya ko kana goyon ba ko babu yadda aka bi tsari ka'idar bincike haka zai fito ko kana so ko baka so ni ba ƙwararre bane a wannan fannin wallahi tallahi muna zaune faɗi wannan dama waɗansu ne na kwaso masu haɗa magunguna da suwai da suwai aka haɗu aka yi wannan bincike kuma ni nayi saboda Allah ne saboda taimakawa musulmi haka yace to na wuce awa daya saboda haka ya kamata in gangarowar tsaya wannan abin da ake ciki kenan kuma na jiran nan kwamishiniyar lafiya ta Kaduna abin mamaki ta ce za a ci gaba da wannan abu saboda haka abin da nake cewa shine duk wani mai yin wannan allurar rigakafi in ya zo ma'aikaci ko wani mai unguwa ko wani dagaci ko wani hakimi ko wani sarki ko wani jami'in gwamnati, wallahi in ya zo dole mu dauke shi a matsayin sojan haya na America. Yau saboda mun san abin da ke ciki, kuma ba a kokarin da ba sai to me ne na kai ma saraki kudi na malamai kudi, me ne na kiran mitin na kwamitin limamai Zamfara, Kebbi da Sokoto, an kira kwamiti, an kira limamai a yi musu samina a wanke kansu a dinka musu daloli ko ƴan tamali ɗan nerori maka su je kai ai ba komai, hatta wasu malamai ba kuma malaman bane suna goyon ban wannan abu. An san ji su wadansu a Voice of America, Nure Amurka yana tababatu, in zaka kashe shi bai san me ya koyo din nan ba, in zaka kashe shi bai san waɗannan siyasosin da ke ciki ba, saboda zalunci ka zo ka ba musulmi wannan fatefate na bala'i ba fatawa ba. Sai jin girman kai ka ce kai ka san wani abu, to duk irin waɗannan wallahi sai wajen haya ne. A wasuka ita ce commander in chief a wasuka, tunda haka suka siffanta ta a Newswatch combatant soldier, da bambanci kawai shine irin salon yakin. Mun san salon yakin da suka dauka suke faɗa ba shi bane, salon yakin nan yaki da yara ne. To a takaice kenan. Saboda haka abu na biyu shine wallahi kar mu taba zaton wai gwamnati ko ta wannan jiha ko ta ƙasa za ta kare maslahar mu. Akwai misalai guda uku da zan bada a gane cewa mun dogara da gwamnati ne, wallahi mun kaɗai. Misali na farko, ba da gwamnatin bane tana sane kamfanin hada magunguna na Pfizer ya ji suka yi abinda suka yi a Kano? Ina gwamnati take a lokacin? Kuma waɗanda suka zama wannan abu ya musu mummunan tasiri, me aka yi musu a yanzu na bin haƙƙinsu? Ba zan dogon bayani ba saboda an san wannan labari. Misali na biyu shine, mutane suka zo ƙasar nan za su bincike wai a gano maganin wani maciji da ke sarar mutane a Kaltungo, aka ba su dama suka tafi. Kafin su tafi sai da aka gargaɗe su daga nan jami'a ƙwararre a wannan fanni. Abinda kuke so ku yi akwai haɗari, amma duk da haka gwamnatin Najeriya ta taimaka musu, an ji an yi wannan abu, har an ba su wajen miliyan 300, amma mutane 17 suka mutu da aka ba su wannan abu. Kuma ina jin cikin ko mutane 30 da wani abu ne, mutane 17 suka mutu amma ba a fasa yin wannan abu ba har yau. Ina gwamnatin za ta kare ka? Misali na uku, akwai wani abu da mutane suke amfani da shi saboda an kakaba mana talauci da birni da ƙauye, an saba da shi, amma irin hadarin da ke ciki ba kaɗan bane. Amma hukumar kula da lafiya, kula da abinci da menene magunguna ta Najeriya, NAFDAC, sun ce ba komai, sun ba su lasa a dinga sayar da wannan abu. NAFDAC kuma ni a wani taro da muka yi a Kaduna an tabbatar ba su ma da cikakken injinan ma da za su yi wasu dogon binciken da za su gano abubuwa. Kuma dama na polio ai ba a bincike saboda World Health Organization uwarsa ta kawo abu ba za a bincika ba. To wannan abun ko shine kafi zabo, monosodium glutamate. Dr. Hafiz Abubakar ƙwararre ne a kimiyyar abinci, yana koyarwa a jami'ar Bayero University a medicine wajen haɗa abinnan karatun likita. Shi yayi ba da lecture, ni ina da lecture ma ta an fasara da Hausa, a ciki ya kawo binciken da aka yi a ƙasashen waje ne ba wai a nan ba, game da illa da cututtukan da kafin zabo ke sawa. Daga ciki yana sa asma, yana sa hauhawar jini, ciwon hauhawar jini, yana tsumburar da yara, yana cutar da idanu, sannan yana kashe wasu ƙwayoyin haihuwa. Kila shi yasa aka ambulo shi wato yanzu wanda zai ba cin kafin zabo ba su da yawa zaka sai kilishi zaka sai tsire ma sai an saka a ci abincin sayarwa sai an saka a dan ji zaki zaki tunda ba a sayan nama kisa zaka sai ganin hawa jini daga kauye da ina ne da sai masu hali suke ciwon hawan jini ma da nake gani dai asma dan yaro yana ciwon asma da sauransu amma gashi nabda kace ba komai an ba su lasan na san a shekarun baya lokacin ana buga wata jarida in cikin ku za ku iya tunawa The Pen a Kano da wata kuma Alƙalami da Hausa wanda Bashir Tofa yake abin nan daukan nauyin buga na kusa tsayawa saura minti biyu insha Allah to a cikin wannan nake karantawa dai Dr. Musa Barodo babban likita ne kuma da shine din na Faculty of Medicine Bayero University kuma yayi ko medical director ne na Aminu Kano Teaching Hospital akwai lokacin da yake fadi wani abu na illolin kafin zabo to lokacin ba su samu register ba suka kai su kara da jarida to dan dai ba su da register ne ma lokacin saboda haka ba su samu wani nasara ba to daga baya aka ba su kuma license to in kana da gwamnatin da zaka kare ka a kyale wannan kamar yadda America ba su kyale depo provera a ci gaba da yin shi ba a can a sayarwa mutane amma za a kawo kasashen mu kuma ci ashe ba komai da kudin America kuma to saboda haka ni kiran da nake a karshe shine duka wannan dan dinci na wannan dan kankanin al'amari ne wallahi na sharrin mutanen dan ne tsitsin al'amari kware America yau tana da galan 15,000 na HIV wannan kwayoyin nisa mai kare garkuwar jiki wajen ta kashe dala miliyan 150 wajen yin wannan galan 15,000 wallahi akan mu take so ya kare yawo sannan kuma chemical weapon makamai masu guba irin wanda suka dinga tsoro din nan hodar nan anthrax irin wanda ke sa ciwon agana to suna da ton 2000 ton daya ko shine kamar buhun siminti 20 aka ce ko to so 2000 na kwayoyi na makamai masu guba wanda suka je suna yakar fadamu sun san bai da shi su je su yaki Korea ta arewa mana wanda suke da makamin da za a harbu har cikin America sun san suna da shi da kyale to shi yasa yanzu mu ma ba mu da makawa cilar mu tashi tsaye dama al'amari a hannun musulmi yake ilimi a hannunsa yake mun sakaci mun kwanta mun watsi da ilimi musamman ilimin kimiyya dinnan da sauransu musulmin farko su ne a wajensu tura an da dusu suka dinga tura yansu tura bature yana cikin bakin gidajenci da jahilci lokacin suka dinga tura yansu na karatu shine suka dawo suka ci gaba kuma can musulmi suka dinga sharholiya dadi yayawa har suka zo suka yi wuce to shine mun ba mun wannan ba wallahi sai mun kago mun ma makamai irin nasu kuma wannan umurni ne na Allah wa aidulum masata'atun min quwwa ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم كوي مسواني تانجي نكارفي ألوكا تشين دورة دواكيني أكي مغانا دورة دواكي يندوكو با مغانا دواكي هذا ما ساكري ما تحودوكي كتيراك جيكو ياجيان أبيركا ما كو دبو كو مليان كو كتفو والله متن ايسي يغمالو تو إن مكامن سنوان نن مكامن كاري دنجي كو makamai da suka fi kowanne hadari da suke fada weapon of mass destruction wanda suke zargin Saddam yana da shi bayan ƙarya ne wanda kuma a tarihi ba kasar da ta taba amfani da wannan sai America shugaban demokratiya shugaban yancin dan adam to saboda haka wallahi sai mun samu yin shi dan Allah ya faɗi manufar da zamu yi wannan tanadi kula da abokan gaba turhibuna bihi adu wallahi adu kula da nasu saboda haka duk wata hanya da zamu kawo razani gare su ayin dole yi su yasa ƴan uwanmu da suke razana sun nan wallahi ba karamin lada suke samu ba kuma wallahi sun mutuwa shahada kamar yadda wasu malamai suka faɗa kuma ni na da su dan ba hanyar da zaka ka razana su in ba ta wannan ba baka da makami irin nasu ba, amma kana da wani abu babban makami a zuciyarka ne, ruhin shahada da musulunci ya baka, kai amfani da shi wanda ba su da shi, to ko shine dole ne amfani da shi.
Muraza nasu
na jin bush an je mutanen da ba su ci ba sun gani an kashe su, wanda aka kashe a Iraq sun ci sun gani, ɗan Afghanistan suna masallaci, wasu na asibiti an jefa musu mamamai, wasu suna gidan biki sun ci sun shane ko sun ji sun gani, su ne da yake waɗancan su ne mutanen Ingila aka kashe ko kuma masu mara musu baya, su ne mutane wanda ba su ci sun gani ba, wai su ne lokacin za a fara magana a kansu. To saboda haka ana jawo hankali na lokaci ya tafi. Abu na ƙarshe shine hadisin da nake ga muku. A halin da muke ciki duk muna da laifi, duk waɗannan abu da kuke gani ana gallaza mana ana menene, wala muna da laifi saboda bai mu yi abinda mu ya kamata mu mai ba bangaren mu. Na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi wanda yake nuna mana zamu samu kanmu cikin irin wannan hali, me zamu yi? Yana cewa duk wani annabi da ake aikowa ana aiko shi yana da mutane mabiya masu bin abin da yake kiran su zuwa gare shi, hawariyun, har in sun wuce wasu ƴan baya suka zo suka maye gurbin su lalatattu musamman shugabannin su, su rinka yin abin da ba a sa su ba, su rinka faɗan abin da ba sa aikatawa, in abu na kirki ne sai da baki, abinda ba a sa su ba duk abinda ya saba ma abinda Allah ya ce ayi, zalunci wani iri ga sunan shi za su. Manzo Allah sama ya ce faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min, wanda ya yake su da hannun shi mu'mini ne, amma akwai masu yake su da hannun shi. Faman jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min, wanda ya yake su da harshen sa shi ma mu'mini ne. Faman jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min, shi ma wanda ya yake su da zuciya shi ma mumini ne, wallahi. To wallahi ko wannan yaki da zuciya shine manzo Allah sama ya ce wa zalik walaysa min al-imani walaysa wara'a zalika min al-imani habatu khardal, in akai kasa da yaki da zuciyan nan wallahi babu imani ko kwan zarra. Menene yaki da zuciya? Yaki da zuciya shine kaga ana banna, ana zalunci, ana kama karya, ana sata irin wanda ake a Najeriya misali, ana banna, ana karya dokokin Allah, baka iya hanawa da karfi da hannu, baka iya hanawa da baki, dan kai malami ne kana hanawa da baki wallahi ka dawo kan zuciya da isa ba, baka iya ko daya, to dole ka ci wannan abun ka dinga tunanin in kana da hanyar canjawa da hannu ko da baki dole zaka yi, kuma ka dinga tunanin neman waɗannan hanyoyi don halin da kake ciki mai hadari ne shi ma, don ka iya yin kasa, in kai kasa ko babu imani. To don Allah da annabi haka muke yi, ana zalunci wanda azzalimi shine abin girmamawa. A gidanku za a ba mutum mukami, ana Allah Allah ana mishi murna, ba wai dan zai gaskiya ya rukun amana ba, sai dan zai sato ya ba ku, ka san albashin mutum ne ba iya kai mutum 10-20 haji, ka yaron kirki ya saci kudin jama'a, an je hajjin kinibibi, hajjin da Allah ba zai karɓa ba. To saboda haka irin waɗannan halaye dole sai mun canja su mu kan malamanmu, wanda ya sani ya faɗi gaskiya wallahi, kuma waɗannan abubuwa ba za su canja ba in ba mun san Allah ya samu da malaman kirki ba, ko ba za mu samu malaman kirki ba sai wanda ba na kirkin ba suka zo za su yaudare mu mai waje da su. Malaman da za su je wajen wannan azzaliman, to malam akwai tashin hankali ga alamu me kamata yi, ai addu'a za yi, to ga kudin addu'a, wasu ma daga Kaduna da suka je wajen Atiku kudin addu'a 10,000,000 aka bada, kuma da Obasanjo ya kama karya ba zaɓe shi aka yi ba, shi ma ya tabbatar.